نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوكم وتابيو قوات الجماد الأولى شكرة دبو دير أريو قد أربعين دوكو هجرة مزنكرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة ومدينة shine kuma ya dace da shi daga watan 12 shekara ta 2021 shekara miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Wuqayatul Insan min al-Jinn wa Shaytan, wallafa babban malami Sheikh Wahid Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala.
Amin.
Dan uwa, idan ba a manta ba, har yanzu muna cikin al-Faslu Tsani, fasali na biyu, babin da malamin yake mana bayani game da asar haqiqatuhu wa ilajuhu, bugun aljani haqiqaninsa da kuma hanyoyin da ake bi a yi maganinsa. Malam wancan sati ya fara mana bayani game da al-adilla min al-Qur'an was-sunnah, dalilai da suka tabbata game da hakan a cikin al-Qur'ani da sunna ta annabi sira da aminci su tabbata a gare shi. Wanda mun karanta hadisai kamar guda hudu, ina gani zamu tashi na biyar din ne insha Allah ta'ala. Mun gama karatu a cikin hadisin waccan baiwar Allah da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta da ciwon bugun aljani, ta je wajen annabi sira da aminci su tabbata a gare shi mata addu'a. Annabi ya bata zaɓin ta yi haƙuri ko kuma ta haƙura da cutar ta, Allah madaukakin sarki ya bata aljanna. Wanda mun ji irin zaɓin da ta yi, ta zaɓi aljanna. Amma dai tare da haka ta roki annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya roka mata Allah, domin idan ta fadi din ta daina yin tsiraici, kuma annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi ya roka mata haka. To za mu tashi hadisi na biyar insha Allah ta'ala. Malik yace wa Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Kala yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya kasance idza dakhala fi salati, idan zai shiga sallah, ma'ana idan zai fara sallah, ya kulu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minash shaitani rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Annabi yakan bude karatun fatihasa da wannan ta'awili, ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ko wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kuma yadda yazo a cikin wannan riwaya. Annabi sira da aminci sai tabbata a gare shi, idan ya tsaya ya kabbara harama, yayi dai daga cikin adiyatul istiftah, addu'o'in buɗe sallah, to yana yin a'udhu billahi bismillah, ya fara karatu a cikin zuciyarsa, ba bayyana wa yake yi ba, dan a'udhu billahi da bismillah ana yin su ne a ɓoye, ba a bayyana su. To annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi, nau'in ta'awizin da yake idan zai buɗe sallah shine irin wannan, kamar yadda ana san wanda makaranta sifatu salatin nabi da su, mun riga mun wuce wannan abin da yake cewa shine a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim, ina neman tsarin Allah madaukakin sarki wanda yake shine as-sami'u mai ji al-alimu masani, min ash-shaytan daga shaytan ar-rajim abin jefewa, sannan sai kara da min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. To waɗannan kalmomi guda uku akan samanin zai mana bayani da kuma fassarar su. Kale yace fa hamzihi, abinda ake nufi da hamzihi shine al-mutatu, ba al-mautatu za a karanta ba, al-mutatu shine wani nau'i ne daga cikin nau'in ciwo na hauka ko shafar aljanu ko bugewar aljanu. to annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana so yana neman tsaran Allah madaukakin sarki daga shi in aka ce alhamzu yakan dauki waswasi ko irin zunguri da shedan zai yi wa mutum a cikin zuciyarsa ya sa masa shakka ya rikita masa lissafi ya hana shi jin dadin ibada gaba daya sannan kuma yana daukar shedan ya buge mutum ya sa masa ciyo ya hana shi zaman lafiya dai yana daukar wannan shi yasa a cikin suratul mu'min Allah madaukakin sarki yake cewa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdhurun Allah madaukakin sarki ce da annabin sa ya rasulullah wa qul kace rabbi a'udhu bika ya ubangiji ina neman tsarin ka min hamazati shayatin daga bijirabijiran zungurzungurin shedani da zai zo ya min ya hana ni jin dadin ibada ya samu waswasi ya samu shakka ya hana ni gaba daya na saki a cikin bautar Allah madaukakin sarki dan wani lokaci zaka ga da kashi da cikin abin da yake na bautar Allah madaukakin sarki sai ka ji ka samu zaman lafiya kaga tunani yana tazo maka da shakka ko kasala ko wasu abubuwa makamantan haka to duk wani ɗaya daga cikin hamazatu shayatin to shi sa Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya rinka neman tsari da irin waɗannan abubuwa sune hamazatu shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdhurun sannan kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji kada shedan ya rinka halarto min a cikin ayyuka na yau da kullum Allah madaukakin sarki da kansa ya umarci annabinsa da ya rinka neman tsari da shedan daga waɗannan abubuwa to kun ga ƴan uwa min babi aula mu ne ya kamata mu nemi tsari daga waɗannan abubuwa ba annabi ba tsira da aminci tsara tabbata a gareshi dan shi da man ma'sum ne Allah madaukakin sarki ya riga ya tsare shi daga su gaba daya to amma mu gaba daya mu dukkanin mu waɗannan abubuwa za su yi bujuro mana kuma za su yi cutar da mu sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace wa nafsihi abinda ake nufi da an-nafsu shine ash-shi'r ma'ana waka ina neman tsarin Allah madaukakin sarki kada ya sa na zamto mawaki wacce irin waka shine malamai suka ce akan tantance ai tafsili duk lokacin da aka ambaci waka ma'ana waka a shari'ar musulunci akwai mazmuma akwai kuma mahmuda akwai waka da take idan an yi ta babu laifi mafi karancin abin da zaka ce a cikin waka shine ka ce mata jaiz kawai ya halatta a yi waka akwai waka da take ta halatta idan mutum yayi waka yayi ba Allah madaukakin sarki ko yayi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da lafzan da suka dace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba tare da guluwi ba ba kuma tare da takasiri ba sannan kuma a cikin yaban nasa bai sa kida ba to wannan babu laifi dan ka'ida ya kuma musulunci cewa kida haram ne a addinin musulunci ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce wa minan nasi bai yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi بغير علم يتخذها هزوا الله مدوكين سركي ce daga cikin mutane za a samu masu siyan ya shashen zance shine waka da kida kamar yadda wasu daga cikin sabon annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da gagga daga cikin malaman tafsiri suka fassara annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yace karshen duniya a samu mutanen da suke halatta kida da waka a suke halatta kida da zina da sauransu da sauran abubuwan da annabi ya lissafa a cikin hadisi yastahilluna al-shira wal-harir wal-khamra wal-ma'adhi annabi ya ce sa mutanen da suke halatta sa tufafin al-harir wanda haramun ne za su rinka halatta giya wanda kowa san giya haramun ne za su rinka halatta kide-kide da waƙe-waƙe shine al-ma'adhi su ma haramun ne to saboda haka in dai za a yi waka wacce take yabote ga Allah ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko a yabi a kyawawan dabi'u na wasu mutane ko ayi wa'azi a cikin waka wannan duk babu laifi a cikin ka'ida ta shari'ar musulunci shi yasa zaku ga hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa asdaqu kalimatin qala hashair kalimatu labid mafi gaskiyar wata kalma da wani mawaki ya taba faɗa shi ne kalmar da labid ya faɗa yace min kulli shay'in ma khala Allah batilu min kulli shay'in ma khala Allah batilu dukkanin wani abu ko menene in dai ba Allah ba to zai kare ina fata an fahimta karshe yana da karshe banda Allah madaukakin sarki to annabi iyalin kadai ya kawo saboda karshen kalmar shine da yace wa kullu na'imin la mahalata za'il babu wata ni'ima da ba makawa sai ta gushe to akwai ni'imar lahira ni'imar aljanna tana karewa ba ta karewa to kun ga wannan baitin nasa bai daidai ba shi yasa annabi sai ya kawo baitin farko kullu shay'in ma khala Allah batilun dukkanin wani abu wanda ba Allah ba karewa yake tafiya yake wannan kun ga baiti ne mai kyau sai annabi ce asdaqu kalimatin qala hashair ba wata kalma mafi kyau ta gaske da wani mawaki ya taba fada shi ne irin wannan kalma saboda haka babu laifi waka matakar ta cika sharadin da ake bukata a yi ta shi sa zaku ga a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai wanda masu ke tsayawa dan difa'i wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su kare annabi idan an yi waka an zagi annabi dan kun san larabawa su yadda suke daukar waka a wancan lokaci mafi muhimmancin abu wajen isar da sako kamar yanzu ne a ce kai ka mallaki kafar yada labarai kana da gidan radio naka na kanka to kaga zaka yi amfani da gidan radio ka ka isar da wani sakon da kake so ka isar kuma ya shiga cikin mutane ya tasiri to haka waka take a wancan lokaci suna ji da waka sosai to shi yasa idan mutum ya fi ka iya waka ya fi ka a cikin mutanen ka daraja da kima da waka sai ai waka a bata mutum a lalata shi duk mutuncinsa a dina ganin mutuncinsa da waka kuma duk rashin darajar mutum duk kaskancinsa sai a fito da kimarsa a kamba mashi sai kasance shine wani sarki a garin su ko a unguwarsu saboda waka to shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai sahabbai da suke kare shi kamar Hassan bin Sabit akwai irin su Ubayd bin Ka'ab shi ma mawaki ne akwai irin su ba Ubayd bin Ka'ab nake so in ce ba wannan sahabin da aka dane musu magana kutuna mun sunan sahabin da annabi ta dane musu magana su ba su ji yaki ba Ka'ab bin Malik shi ma yana ɗaya daga cikin mawaka akwai irin su Abdullah bin Rawah duk mawaka ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan har akwai lokacin ma da mutanen Makka suka yi wa annabi zambo suka zagi annabi da waka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ina Hassan bin Sabit sai gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace uhujuhum ruhul qudus ma'aka sai yi musu zambo me yi musu da martali mala'ika jibril na tare da kai zai ce maka mai to kun ga shi akwai abin da yake mai kyau a cikin waka ko to shi yasa da aka ce Allah madaukakin sarki ce wa ma allamnahu shi'ira kuma wa ma yanbaghi lahu wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa dhakarallaha kathiran wa intasaru min ba'di ma zulimu kunji wa intasaru min ba'di ma zulimu suka nemi taimakon Allah madaukakin sarki wajen su kaufan sa bayan an zalunce su shine kamar me da martalin da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take lokacin da aka yi masa zambo so da haka inda ake bayanin waka ai kuwa ba za a ce gaba ɗaya waka ai condemning din ta a ce haramun mace a'a amma duk waka da take ta shafi batsa sauraron ta haramun ne duk waka da take ta shafi guluwi a daukar siffar Allah madaukakin sarki a ba wani Allah ko wane ne wannan Allah din shi ma wannan haramun ne sauraron ta haramun ne waƙar da take akwai kiɗa-kiɗa a cikinta don kuwa ita ma haramun ce ina fata an fahimta saboda haka al'amarin yake haka akwai littafi na Albani da yayi littafi ne mai kyau tahlimu alatu tarab sunan shi duk ɗalibin ilimi zai nemi littafin ya karanta saboda a cikin littafin malam Albani ya yi ƙoƙari ya yi raddi wa wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa za a iya sauraron kiɗe-kiɗe hatta irin su Ibn Hazm al-Zahiri Albani ya musu raddi a ciki shi ba kawo shubuhi yana ganin cewa babu laifi ya iya sauraron kiɗa da sauransu da malamai kuma mu'asirai irinsa tiye musu raddi ya tattara dalilansu gaba ɗaya ya ruse shi ta fuskar dalilai na alkur'ani da hadisi saboda haka yanzu magana ta mafi inganci sauraron kaɗe-kaɗe haramun ne amma in waka ce da take ɗauke da hikima da sauransu babu laifi sai ka je ka saurara in kana da sha'awa kana da lokaci babu laifi sai ka je ka saurara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da neman tsari da Allah madaukakin sarki ya zama da ya kasance ya zama mawaki irin waccan waka a bazargi ba irin wannan waka ta Hassan bin Sabit ba yace wa nafhihi sannan kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya masa tsari da annab shine al-kibriya shine girman kai shi ma girman kai za ku ga abu ne da yake gangarowa yake towa daga shedan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana ta'arifin menene girman kai girman kai shine tsin gaskiya da kuma me wulakanta mutane ko rena mutane wannan su ne manya-manyan sanadarai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fassara mana a matsayin girman kai wani daga cikin sabai ya zo yace ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance yana da daidai da kwaye zara ta girman kai a tattare da shi ba shi ba aljanna sai wani sahabi ya kalinsa ya tashi sai ya rasulullahi ni mutum ne mai son kwalliya ina so in sa kaya mai kyau, ina so in sa riga mai kyau, in sa takalmi mai kyau, shi ba wannan girman kai ne? Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan ba girman kai bane, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau, sai dai al-kibr batrul haqq wa ghamdun nas, abinda ake kira da girman kai shine kin gaskiya, mutum ya zama Mr. Perfect kai ba wanda sai gama gaskiya, in dai gaskiya ba daga wajen kake zo ba ka dauka ba, zaka samu mutum duk inda yake mai musu da mutane, duk inda ake shi inda magana ba ta tabbace ba zai dauka, to ai kuwa wannan alama ce ta girman kai, sannan raina mutane da wulakanta mutane, ganin mutane a matsayin ba komai ba, kai kai ne wani abu, ba wanda sai ga maka magana ka ji, to wannan shi ma alama ce ta girman kai, to za ku ga duk waɗannan abubuwan abubuwa ne da suke gangarowa daga shedani, to sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake neman dan da shi a cikin isti'azarsa, kullum idan Annabi zai bude sallarsa da waɗannan abubuwan yake budewa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Malai yace wal mutatu, abinda ake nufi da al mutatu jinsun minal jununi was sar, wani nau'i ne na ciwon hauka da kuma bugewar shaitan, ya atari insanu da yake samun dan adam, fa idza afaqa, idan mutum ya farfado daga irin wannan cutar, ada ilaihi aqluhu kan na'imi was-sukran, sai kaga mutum hankalinsa ya dawo kamar mutumin da ya bacci ko mutumin da ya shiga cikin halin maye, idan mutum ya shiga halin bacci so da yawa za ga wasu abubuwan da bai san yayi ba, idan mutum yana cikin halin maye abubuwan da yake bai sani ba, yawa abubuwan da yake na rashin tunani da rashin hankali duk bai sani ba, zai zagi babansa ya zagi babarsa ya ji ya shiga cikin kwata ya abinda bai kamata ba, mai bacci sai ka jana maganganun da idan ya tashi kace masa sai sai shi bai yadda ba, ku yi ta musu da shi yace wallahi shi bai ba, to haka irin wannan cutar take, idan mutum ya yanke ya gama kace masa ya aka sai ce me ya faru, yanzu misali wasu irin wannan cutar ta bugewar aljani ko abin da ya kamata ka za su yi ta a dauke su a kai su inda za a yi musu magani, idan aka kai su da zarar Allah ya taimaka sun farfado suka ce suna tambaya wai me ya kawo su nan, duk abin da ake a bayan su ba su sani ba, da bugewar da suka yi da duke-duken da suka yi duk ba su sani ba, wani sai ya tashi ko sai ya duba jikin sai ga yaji ciwo ya aka yi ciwo bai sani ba, maybe a garin buge-buge ne je da kiwo ne ya ji masa ciwo, to haka cutar take. Malai ce wannan shine al-mutatu, malai ce wannan magana ya dauko ta ne daga lisan al-arab da tafin kamus da ke fassar da ke kun kalmomi na larabci mai suna lisan al-arab, yana ɗaya daga cikin mafi girman kamus da aka rubuta akan fassara kalmomin larabci. Yaqulu Abdul Karim Nawfal, mala Abdul Karim Nawfal yace fa hadha al-hadith, wannan hadisi yuthbitu sar'a al-jinn lil-insi, yana tabbatar da aljani yana iya buge mutum, haythu warada fihi isti'azatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-hamz, ta yadda a cikin hadisin ya tabbata Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsari daga al-hamz, wanda mun ji al-hamz shine me, shine asaru din kamar yadda malam ya fassara mana a baya, wa tafsirul hamz kama warada, malam yace fassara al-hamz kuma kamar yadda ya gudana a baya, bi annahu al-mutatu shine al-mutatu allati ta'khudhu al-insana fi hayatihi wa hiya sarr, wanda take rikan mutum take kama mutum a lokacin rayuwarsa shine dai as-sarr bigewa aljannu, iz innal masru'a, malam yace saboda shi wanda aljanni ya taba ko ya buge yasilu bi hadhihi al-hala, yakan kai da ha a cikin halin da yake ciki na shafa aljannu, ila darajatil amwat, zuwa darajar kamar mutum ya mutu, kamar mutum ya mutu yakan kai irin wannan darajar, lima yu'anihi min alam sirr, saboda abin da yake fama da shi radadin ciwon bugun aljinin da yake fama da shi, to kamar mutum ya mutu, to shi yasa sai aka sa kalmar al-mutatu, ma'ana tana kama da al-mautatu, malai yace intaha, wannan zancen da aka dauko daga alamul jinn fi dawil kitabi wa sunna ya tike. Hadisi na shida, an abi al-yusr radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u, an karbo daga abi al-yusr Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin addu'a da waɗannan addu'o'i, ga dukkan kamar haka ɗan uwa, اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا النبي صلى الله عليه وسلم تبتا أغريش وانا نمان أريد أن أبوه غاسو كمار هكا نفرقو اللهم إني أعوذ بك من الهدم يا أبنجي إنا نمان سألنك دقا رغزو شيني جيني رغزو مكا كنا كنتي Allah ya kiyaye mutun yana bata gini ya rubuzo masa ko kuma tsautsayi mutun ya je wani waje gini ya fado ya danne shi ya mutu to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da neman tsari da irin wannan ina fata an fahimta kun ga wannan a cikin wannan hadisi kuma an ce ai ina ɗaya daga cikin alamomin shahada ko yawwa ko sahibul hadin da wanda gini ya fado masa amma kuma annabi yana neman tsari da shi zamu ji dalili insha Allah ta'ala a'udhu bika min at-taraddi sannan ina neman tsarin ka ya ubangiji daga gangarowa shine at-taraddi mutun ya gangaro daga bene ko daga wani waje mai tsayi shi ma ya mutu annabi yana neman tsari da irin wannan kawo wani waje mai tsayi Allah madaukakin sarki kiyaye ko kana aiki a can wani waje sama kawai sai mutun ya fado ya gangaro ko mutun ya hawo wani bene haka shi ma ya gangaro ya fado annabi ya neman tsari da irin wannan mutuwa wa a'udhu bika min al-gharq ina neman tsarin ka ya ubangiji daga al-gharq shine dilmewa a ruwa mutun ya fada ruwa ya mutu shi ma annabi ya neman tsari daga irin wannan والحركه ده قونيوه الله يمن تري ده قونيوه مفي 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 مون متوا كده متين متين متي ده قونيوه متا مفي مون متوا كده متين متا تقونا متا جيكي مت الله يمن تري
امين
ده هو wannan wannan wata duniya kenan wata duniya kenan da take da take in ka kwanta ta da lahira ba komai bace ya kuma ta lahira take ta lahira take don mutumin da ya taba konewa sosai ya kone sosai ya san azabar konewa ba a kwatantawa sai wanda take jikinsa ne kawai ke iya ji kai kawai sai dai ka kalle shi ka gan shi a yadda yake amma duk wanda ya kone ya kone sosai da sosai ta kalle shi Allah ya mana tsari da mutaka
amin
Allah ya tsare mu daga mutu
amin
annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na neman tsari daga mutuwar wuta wuta ta kona shi ya mutu wal harami da kuma tsufa in aka ce tsufa ba wai mutum ya tsufa ba a'a tsufan da mutum zai tafarkwashe ta yadda baya iya amfana wa kansa komai irin wannan tsufar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake neman tsari da shi amma tsufa na yau da kullum matakar ka kai shekaru a dole sai ka tsufa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yabar duniya kai shekara 60 da nawa da uku yanzu mutum ɗan shekara 63 ai ya fara tsufa ko ba za ka ce masa yaro ba ko saurayi alal kalla ya kace masa me dattijo to amma wannan irin tsufa annabi yake neman tsari da shi shine tsufan da mutum bai san ma inda kansa yake sai mutum wani lokaci sai ga ya dawo kamar karaman yaro yayi fitsari a inda yake a zaune yayi bayan gida a nan idan wani abu ya same shi ya samu ƴaƴansa kuka da sauransu gaba ɗaya ya dawo arzalul umuri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yana neman tsari Allahumma wa a'udhu bika an uradda ila arzalul umuri ina neman tsarin kai ubangiji kada a maida ni zuwa ga makaskancin rayuwa shine Allah madaukakin sarki yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sab to wannan shine asfala safilin to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da neman tsarin Allah madaukakin sarki daga kasancewa daga cikin irin wannan yanayi wa a'udhu bika min ayyati khabbatani ash-shaytanu inda al-maut wannan shine mahalli shaytani sannan ya ubangiji ina neman tsarin ka daga kada shedan ya bige ni lokacin mutuwa malamai suka ce babu lokacin da shedan yake tattaro kayan yakin sa duka ya tattaro bataliyan sa da basirar sa da komai nasa akan dan adam musulmi kamar lokacin da yazo mutuwa dan ya san a lokacin idan ya samu nasarar halakar da shi game da shi shikenan ya gama da shi za su kasance shi da shi a cikin wutar jahannama har abada ba za su fita kuma wannan shine primary target na shedan ya kasance kai da shi kuna cikin wuta har abada ba za ku fita to shi ta lokacin da mutum ya zo mutuwa shi dan yakan tattaro duk karfinsa ya yi taiwa mutum budi ya yi taiwa mutum zunguri ya tabbatar bai cika da imani to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake roƙon Allah madaukakin sarki da kada shedan ya buge shi ya samu nasara a kansa lokacin da zai mutu wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ina neman tsarin ka ya ubangiji kada na mutu a wajen yaki a filin daga mudibiran alhali ina juya baya zan gudu ma'ana mutum ya gudu daga filin yaki kuma aka kashe shi wannan shi ma akwai matsala saboda Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar Allah ya ce idan kuka ida da mushrikai da kafirai a filin yaki Allah ya ce kada ka sake kada ku sake ku jiwa baya za ku gudu sai Allah ya ce yayi kashe da yace wa may yulim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a minin sakamakan faqad ba'a bi ghadabin min Allah Allah ya ce duk wanda ya juye bayan sa zai gudu in dai ba saboda ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ba ko dai ya tafi zuwa ga babbar runduna ya je tare da ita saboda nan wasu ɗan kaɗan ne kuma an fi ƙarfin su da aka biyo sai suka gudu wajen babbar runduna suka je suka shiga cikin su ba gudu yayi gaba ɗaya ba ko kuma na biyu irin abu ya ɗan juya da baya ne dan ya shirya an fahimta ya kimtsa ya dawo kuma ya kawo harin da zai ci nasara a kansa ba guduwa na gaba ɗaya ba sai Allah ya ce duk wanda ya tafi tsadi ba abin ghadab min Allah ya koma da fushi daga Allah madaukakin sarki Allah ya fushi da shi to ƴan uwa kuke tsammani mutumin da ya mutu a lokacin kuma da Allah yake fushi da shi kaga akwai matsala to shi sai annabi yake neman tsari duk lokacin da ake yaki ya ubangiji kada ka bari na mutu a lokacin da na juya zan gudu Allah kai matsari da wannan wa a'udhu bika an amuta ladigan abu na karshe da annabi ne mutsari da shi yace ya ubangiji ina neman tsarinka da ka sa kada na mutu ladigan a lokacin da aka sare ni ko kunama ko maciji ba sara na takobi ba sara na kunama ko na maciji ko na abin da yake da dafiye sare ni na mutu shi ma annabi yana neman tsari da shi kada Allah madaukakin sarki ya sa sanadiyyar mutuwar sa shine saran maciji ko cizon kunama ko wani abu mai dafi da sare ka ka mutu annabi kira da amince tsar tabbata a gare shi yana neman tsari da waɗannan abubuwa to malamai suka ce me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ga yadda mutsar da wadannan abubuwa saboda galibin su za ku ga duk mutuwa ce ta bagatata mutuwa ce ta kujua mutum bai kimtsa ba yanzu misali ka dauki mutuwar mutuwar gini mutum yana zaune gini ya rubuto masa maybe a lokacin da gini ne ya rubuto mutum ya mutu ya shirya abin da zai je yin anjima kaɗan ba haka bane idan aka yi rashin sa'a ma Allah madaukakin sarki yake ya ma a lokacin saban Allah yake ba haka bane kuma gini ya rubuto masa haka nan mutumin da ya mutu a cikin gobara ko mutumin da ya mutu a ruwa ko mutumin da ya mutu da sa duk mutuwa ce da za ku ga ta kujua to annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi yana neman tsari da irin wannan mutuwar ba a san ta ba a san mutuwar bagatatan kaushi sai zaka ga mutumin da ya dan yi rashin lafiya Allah kala ka bin ya rasu matukar Allah madaukakin sarki ya so shi da rahama to sai ka samu za ka ga yana sawa kansa ran abin nan mutuwa yana kawo kansa mutuwa to shi sai ga a lokacin yana yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki istighfari a biya masa bashi neman mutane gafara da kazo dubiya sai ce wani a gafarta mu je ga mu nan to kaga yana sawa kansa ne ran zai iya rasuwa to irin wannan mutuwa ta dan fi dadi idan akwai dadi a mutuwa yawa ta dan fi dadi a ce haka kawai yanzu mai bi wani Allah astaghfir Allah Allah kiyaye daga wajen saban Allah madaukakin sarki ya fito kawai sai mota ta je ta buge shi a wannan abin akan su za a tashe shi wani ya fito daga wajen saban Allah madaukakin sarki sai ya fada ruwa sai ya mutu sai mutane su je su ce yayi shahada yayi shahada nan ko za a tashe shi ne akan abin da ya mutu akai wannan saban Allah da ya mutu akai to shi sa mutuwar fuj'a bari ka neman tsarin Allah madaukakin sarki da ita Allah madaukakin sarki ya dauki ranmu a lokacin da muke shirye a yan gane lokacin da ake shirye ku da ne shi da mutu ai ba a shirya mata irin shirin da kake tsammani a ce maka to wani gobe za a ji saura kwana uku ka mutu ka shirya ba wanda za a ga yawa amma me ake nufi da shi ne alal aqalla ka danyo wani abin da kake tsammani Allah madaukakin sarki zai maka gafara saboda shi to shi ake nufi to annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya nemi tsari daga waɗannan abubuwan saboda mutuwar kuja a ce abu na biyu daga cikin hadisin shi ne daga ciki akwai abubuwan da za ku ga shahada ce kamar mutuwa a cikin ruwa haka ne ko mutuwa da gobara shi ma shahada ne sannan gini ko shi ma shahada ne duk za ku ga akwai a cikin shahada amma me yasa annabi yake neman tsari da su dan an nuna maka cewa ko da abu kaza da abu kaza da abu kaza shahada ne ba kuma ka zuwa ka ce Allah madaukakin sarki sa aka shine Allah ka sa gini ya fadi rubutu mun mutu an gane ba za ka yi wannan addu'a ba kawai saboda kana so kai abin da sai ka ce Allah madaukakin sarki na roke ka Allah ka sa gini ya rubutu mun mutu dan ne shahada wannan kuskure ne shi sa shahada da tafi kowace shahada tsada da girma wacce ba a ratar kowace irin shahada shine shahadar da mutum ya mutu a filin daga to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la tatamannu lika al'adu kada ku sake ku rinka burin cewa Allah ya hada ku da abokan gaba ka rinka cewa kai Allah kawo yaki mu kafsa annabi ya ce kada kai wannan sai ya ce wasallallahu al'afiya ku rinka roƙon Allah madaukakin sarki lafiya da zaman lafiya ko da shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amma fa idza laqitumuhum idan kuma abin yazo ku kada abokan gaba to fasbihu ku yi hakuri a lokacin kuma babu guduwa sai mutun ya tsaya ya jajirce kuma sai ya fuskanci abokan gaba yayin abin da ya kamata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi cewa alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf ku sani hakika aljanna tana karkashin inuwar takobi takobi lokacin da aka daga takobi ake kai sara ake kai suka to karkashin wannan sukar da saran da ake kaiwa duk mutumin da aka sara ko aka shi saboda Allah a lokacin yayin shahada to mafi girman shahada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi sai kada ku rinka roƙon Allah madaukakin sarki a dafa abokan gaba ya kuma shahada da take kasa da wacce bata kai wannan ba to shi yasa babu yadda zai yi mutum ya rinka roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa ya mutu a waje kaza ba daidai bane Allah subhanahu wataala ya sa mu dace
amin
wannan hadisi malai ce ingantacce ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabu Salah babu filisti azati hakan Imam An-Nasa'i ya fitar da shi shima a cikin kitabu al-Isti'adha ya mutu shahidi eh wannan mutum zaka iya cewa kai Allah ka sani shahada babu laifi Allah ka sani shahada babu laifi ma'ana shahadar Allah madaukakin sarki ya san ta inda zai kawo maka ita yayi tambaya ne akan cewa wayya mutum zai iya tambaya cewa zai iya roƙon Allah madaukakin sarki Allah sai ya mutu shahidi wannan mutum zai iya sai Allah madaukakin sarki ka sani shahada shi Allah subhanahu wataala ya san ta inda zai kawo maka shahada malamai suna buga misali irin wanda sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda
amin
yana ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kashe shi a matsayin shahidi Allah ya sa ya shahada a lokacin sayyidina Umar khalifa ne khalifa kuma kowa ya san shi shugaba ne umarni yake bar ko da yaki za a fita da wahala ga khalifa ciki sai dai ya tura aje a yakin to sai ya Umar sayyidina Umar ya samu shahada to da Allah madaukakin sarki kuma ya tashi kawo masa shahadar ya karba addu'ar sa sai kasance yana cikin sallah yana gaban Allah yana ganawa da Allah madaukakin sarki Abu Lu'ul Asr Majusi ya je ya soke shi ya mutu shine shahadar da ya samu dan wannan fata an fahimta kun ga ta inda Allah madaukakin sarki ya karba addu'a sai ya kawo masa shahada ba a filin daga ba yana cikin sallah yana sallah wani ya zo ya soke shi da wuka haka kawai ya kashe shi wani ba Majusi to saboda haka babu laifi mutum ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya bashi shahada to amma dai ka roki wani abu ne misali kace Allah ya kashe ka a waje kaza ko da irin mutuwa idi kaza wannan shine malamai suka ce mutum ba zai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
hadisi na bakwai an Safiya bintu Huyay radhiyallahu anha an karbo daga ummul mu'minina daya daga cikin iyayen mu'minai Safiya bintu Huyay bin al-Akhtab Allah kara mata yarda tace anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna ash-shaytana hakika shaytan yajri min ibn adam majrad dam yana majrad dam yana gudana a jikin dan adam yana tafiya a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana yadda ka san jini yakan kai ya komo a jikinka wanda tsayawa gudana jini a jikinka mutuwa ce to haka shaytan zai iya tafiya a jikinka saboda shaytan yana da latsafa kamar yadda muka faɗa jikinsa ba kamar jikin dan adam bane mai kauri jikinsa inda ka san iska haka yake kan iya shiga ta jikinka ya gudana to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan hadisi ne a lokacin da wasu sahabbai suka ganshi tare da matarsa matarsa Safiya ta kai masa ziyara lokacin da yake itikafi a cikin masallaci mai da hadisin ya tabbata annabi yana itikafi a cikin masallaci matarsa ta kai masa ziyara shi yasa malamai suka ce ashe babu laifi in kana itikafi wanda kai maka ziyara iyali suka kai maka ziyara haka idan akwai wani abu da ya tashi ko kuma haka kawai ma su kai maka ziyara su ganka babu laifi wannan amma dai akai ziyara ne a zauna a tahira a ta labari wannan ba shi bane amma dai aje a dan tattauna wasu abu da suke masu muhimmanci wannan babu laifi to bayan ta je sun gama tattaunawa ta fito annabi ya rakuta a cikin duhu ne sai suka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wata mace daga nesa ne ba su gane ta ba ba su san wace ce ba ce amma sun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to suna ganin haka kawai sai suka tsara gaba suka yi sauri suka tsara taku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku tsaya na zan ku ai ku tsaya ya ce ku zo sai da suka zo sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kun ga mata ta ce Safiya bintu Huyay
sai suka ce ya rasulullahi ai ba wani abu ne ta yace saboda shedan ina tsoron kada shedan ya jefa muku wani abu a cikin zuciya ku shakka da ku kwanto akan ga annabi da wata mace duk mutumin da ya wata mummunar zato ko mummunar shakka akan annabi wannan ina matsayin sa ya shiga uku ya lalace kai tsammani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashi da wata mace kai wata mummunar zato ai mutun ya shiga 30 ma ba uku saboda haka sai annabi sauri kirawo su sai yace ku zo ala risulukum ku tsaya inda kuke ku dawo kun ganta mata ta ce Safiya ina fata an fahimta malami suka ce anan mun fahimci wani darasi mai girma shine ka rinka kokarin kawo da mutane shakka a cikin al'amuran ka ne da kullum an gane duk abin da ka san mutane za su zarge ka yi kokari ka gudan masa yanzu misali kawai ka je ka shiga misali zan bayar kawai kai a matsayinka misali an san ka kai ustazi ne a karamakan lamu kawai a ganka fito daga gidan karuwai wanda kowa san gidan karuwai ne sai a karamakan lamu ka ce wallahi na je ne musu wa'azi ne da Allah za a fahimce ka da wahala a fahimce ka ko malamai suna bada misali su ce misali ne mutum kawai zai zauna wani abokin sai ta da Allah zo karaka ne sai kai shi gidan giya gidan da an san giya ake sha shi sai aka kawo ai masa oda giya aka kawo masa kuma sai aka masa kalba coca cola aje masa a gaban sai zauna dan ga kulbar giya ta abokin sa na kuma ga kulbar coca cola shi baya shan giya amma kuma yana shan coca cola wani sai ya leko gidan sai ya ganshi yanzu wannan akwai wanda sai cire masa zargin cewa shi ma yana sha to duk abinda ka san idan ka kai kanka mutane abinda malami suke cewa mazannatu tuhuma abinda mutane za su iya tuhumarka to yi kokari ka guje shi dan Allah lakalla abu ne guda biyu na farko ka kubutar da mutane kada mutun ya je ya zarge ka akan abinda ba ka yake ba ya dauki alaki na biyu kai kuma ka kubutar da mutuncinka baka ji ba baka gani ba sai ka ji ana sai a je zance ya da gani cewa kana wani abin da ba daidai ba wanda kai baka ma san kana yi baka ba san kai ba amma zance ya gama ya duwa ai kaza ne kai kana ta farfara da mutane jama'a assalamu alaikum sai ga shi tan wallahi a kaza yake duk inda ka wuce sai an faɗa kuma ba ruwanka baka sani ba to kaga alalla kallan koda baka yi Allah ba zai kama ka akan sa ba amma wannan zargin da mutane suke maka da bata maka sunan da aka waye jawo kai ne ka jawo to shi yasa sai Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sauri sai ture musu wancan mummunan abin da ke cikin zuciyarsu yace kun ga mata ta ce Safiya sai suka ce ya rasulullahi ba kuma sai sauri yace musu a'a ai kada shedan ya jefa na ji tsoron kada shedan ya jefa muku wani abu ne a cikin zuciyarku shi yasa ne muku haka to shine sai Annabi ya ga musu wannan hadisi sai yace saboda inna shaytana hakika shi shedan ya jiri mini bin adam yana gudana yana tafiya jikin dan adam majirar dam yadda jini yake gudana to shedan zai iya shiga cikin kwakwalwarku ya sa muku cewa gafa Annabi da wata mace sai ku zargi wani abu shikenan kun halaka kuma kun tabe sai Annabi ya sauri ya cire musu wannan abu Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ta istidalla ba'd ulama bi hadal hadisi wasu daga cikin malamai sun kafa dalili da wannan hadisi ala isti'ati shaytan an-nafad fi batin al-insani ta shaytan yana da iko da samun dama wajen ya shiga a cikin dan adam ya cutar da shi wa bihi istadallu ala imkani wuqu'i sar'i da shi kuma suka kafa hujja wajen shaytan suka kafa hujja wajen yiwuwar afkuwar shaytan ya buge mutum yaqulu ibn hajar al-haythami babban malami ibn hajar al-haythami yaqwa ibn hajar al-haythami ba al-asqalani wato akwai abinda malami suke cewa mushabahatul asma littafai malamai suka rubuta akan mushabahatul asma akwai malaman da suke suna su da iri ɗaya ne in ka zo sai ka kasa tantancewa ya ciki kuma wasu matsalar shi ne wani ahlu sunna ne wani kuma dan bid'a ne kuma sunan su iri ɗaya to idan kawai aka zo aka ce ibn hajar aka shi sai ka dauka ai wancan wanda ka sani ne fatuhul bari bayan kuma wani dan bid'a ne sai ka ji an faɗo ta mummunan magana sai a ce ibn hajar ne ya faɗa to ya zaka kenan yanzu misali wannan ibn hajar kusan guda uku da sunan ibn hajar kuma da ɗan misra ne gaba ɗaya shi na farko wannan al-haythami shine babban su shi sunansa shine ali ibn abi bakar ibn sulaiman ibn hajar al-haythami shine mai littafin majma'u zawaid wa mabu'u al-fawaid za ku ji albani ne yau kafa hujja da shi to shi ya mutu ne a shekara ta 805 shi ma dan misra ne sannan sai ibn hajar al-asqalani shi kuma sunansa ahmad bin ali bin muhammad bin hajar al-asqalani shi kuma ya mutu a shekara ta 852 shi ma dan misra ne shi ne mai littafin fathul bari shi ne mai littafin tahzibut tahzib shi ne mai littafin tahrij na hadisi da dama dai babban malamin hadisin nan da duniya ta san shi mai littafin Bulughul Maram a takeice. Yawwa, na san za a ga abin da shi. Mai littafin Bulughul Maram. To shi kuma wannan kun ga waɗannan guda biyu dukkan su ahlus sunna ne. Shi Ibn Hajar takhassusu ta shine hadisi. Shi kuma wannan Al-Haythami faqihi ne. Masanin fiqhi ne. To akwai na uku. Shi kuma sunansa Ahmad shi ma Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haythami. Ba Haythami ba. Haita mi wannan wanda muke magana kansa shine Haythami na cikin littafi wanda malai ya kawo shi kuma wannan Al-Haythami shi kuma dan bid'a ne kuma mai shaddadawa akan bid'a yana sukan ahlus sunna da sunna gaba daya yana condemning din sunna to tara na kawo sai kaji an ce shi kuma ya mutu ne a shekara ta 1974 wata rana sai kaji an ce Ibn Hajar ya ce sai kaji an faɗo ta mummunan magana akan sunna sai ka dauka Ibn Hajar Al-Asqalani wanda ka saba ji bayan kuma wancan Al-Haythami din ne dan bid'a ina fata an fahimta to shi sa malam sai ce Ibn Hajar kuma sai ce Al-Haythami saboda kai ka saba Ibn Hajar Al-Asqalani saboda ka ba wancan bane wannan yana gaba da wancan yana gaba da Ibn Hajar Al-Asqalani fi kitabi a cikin littafin sa kitabuhu Al-Fatawa Al-Hadithiyya ba'da an zakara al-haditha bayan ya ambaci wannan hadisi da muka kawo na Safiya bintu Kuyayl wabihi sai yace da wannan hadisi ne yuraddu ala man ankara sulukahu fi badalil insani kal mu'tazila da wannan hadisi ne za a yi raddi ga dukkanin wanda yake inkarin shigar aljani cikin jikin mutum kamar mu'tazila dan su mu'tazila sun ce babu wani aljani da yake shiga jikin mutum shi ta duk wanda kaje yana inkarin aljani baya shiga jikin mutum to ya dauko hanyar mu'tazila ne ko dai ba mu'tazile ne ko kuma bai sani ba da jahilci ya dauki hanyar mu'tazila bai sani ba ya afta cikin kuskure ba tare da ya sani ba dan kuwa insha Allah ta'ala anan zamu dakata saboda lokaci sai kuma gobe sai mu tashi a hadisi na takwas abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladana ina aka tsallake na'am na'am wace ce sadiqan ko na'am daga bako na fara shehu abubuwan da malamin goge ne wanda dama na gani kala shehu takhabbathu shaytan ma'ana fasara ce ko kuma kace takhabbathu shaytan idan aka ce takhabbathu shaytan idza massahu bi khabalin aw junun idan shaytan ya shafa mutun da hauka ko kuma ya buge shi shine ma'ana التخبط في اكو يفسر مثلا انتم ما زال ما غنيت تامس دكو عشان اللسان اللسان معنا لتافن قبل ني دكو كده لتافن قاموس wannan dai shine ba na wa alaikum assalam wa rahmatullah na sujudi shukuri kenan na sujudi shukuri da sujudi tilawa dan malami suka ce ba ko ba alula zaka iya sujudi shukur ana yin ta ne kawai idan wani abu na farin ciki ya same ka haka kawai a zo a maka albishir da wani abu da ya faranta maka rai to babu lafi sai ka tsuguna kai ki sujjada malami suka ce kuma kawai ko kana kallon gabas ko ba ka kallon gabas da zaka iya haka nan sujudi tilawa ita ma kana karanta alqurani mai girma suka ce idan ka zo ayoyin da suke akwai sujjada zaka iya faduwa kai sujjada shi ma ko da alula ko babu alula zaka iya shi wannan shine zancen da yafi inganci tare da cewa kuma malaman da suke gani ko dole sai da alula amma ko babu alula zaka iya insha Allah ta'ala kuma babu abin da ake karantawa a ciki kawai an kai sujjada shikenan yauwa kawai abin da ake so ka dora goshin a ƙasa saboda Allah madaukakin sarki shikenan ibadar addu'a da ta tabbata a cikin sujjada ita ce sujudul tilawa ita ma kuma hadisin ba shi da inganci يوا اكو ادعاء سجده وجهي للذي فطرها وشق سمعه وبصره بقوتي وحولي فتبارك الله حسن قال كتابه لما حديث في شيء بده انغنتا صدقه اكي سجده كو اكا دغو شيكنه ياي عباده تاي ان شاء الله تعالى الله ما دوكين سركي سامو دجي ابنده مكا فدي دي الله يبا ملادن غبا دايا كسكور دمكي الله يفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم